بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده مئة مرة وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وقال لآخر من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد مهي عنه ذلك وقال لآخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء وقال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه وإذا أوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء وللجهال من هذا الدرب من الناس في هذا الباب أواء غرائب وأجائب كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم وقال الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله وقال آخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار لها وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء من يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الإسمة ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر فأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار وإنما هو مجبور على فعل المعاصي
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا مسلا شيمي تارن البركة مسلا شمو دبو أنا قوفر قولا أشكين قرن كثنا أيو يمتشن ثلاثة درن لرباه ثلاثة غوتن بالقعدة هجر من صلى الله عليه وآله وسلم أتبو نياء da 433 wanda kuma yazo daidai da 16 ga watan 10 miladiya ta 2012 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna Adda'u wad-Dawa ko kuma Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi na Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 14 a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci wannan shine na 189 idan ba manta ba gabar da ibn al-qayyim rahimahullah yake mana magana akan ta abubuwa ne guda biyu wanda yace dole ne mutum ya fadaku da su dole ne mutum ya lura da su abu na farko mutum ya san asbabu ko tafasil asbabil sharri wal khairi mutum ya san abubuwan da suke haifar da alkhairi da waɗanda kuma suke haifar da sharri ya gane su ya san su daki daki hanyar da zai san wannan shine abu na farko tadabburi wato yin tunani da fahimtar alqur'ani yadda ya kamata alqur'ani yayi bayanin asbabu alkhairi wa sharri alqur'ani yayi bayanin abubuwan da dan adam idan ya aikata su za su haifar masa da alkhairi ya kuma yi bayanin abubuwan da idan mutum ya aikata su za su haifar masa da sharri yayi waɗannan bayanai daki daki abu na biyu kuma shine at-ta'ammul fi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yin wato nazari da fahimta cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da bayanansa da irin abubuwan da yake kaito mana ya bamu labarin su na al'ummomin da suka gabata a ciki Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin asbabul khairi wa sharri da alqur'ani da sunna tagwaye ne a hada suke sannan abu na uku shine at-tadabbur ko at-ta'ammul fi akhbaril umam al-madiya mutun yayi lura ya dau darasi daga labarurukan al'ummomin da suka gabata irin yadda Allah ta'ala ya saka kama waɗanda suka bi annabawa suka yi musu da'a da kuma yadda Allah ta'ala yayi da waɗanda suka ƙaryata manzanni suka yi fito na fito da Allah to abu na biyu wanda Ibn Qayyim yake cewa dole ne mutum ya faɗaku da shi yayi la'akari da shi shine mutum ya guji yadda zuciyarsa za ta rika yaudararsa ta rika gaya masa ƙarya ya manta da al-asbab abubuwan da Allah ta'ala ya sanya su ne sababi su ne tsani na ka cimma abin da kake bukata duniya da lahira maimakon ya yi riko da asbab sai zuciyarsa ta rika yaudararsa tana gaya masa abin da ba shi ne gaskiya ba ta rika yaudararsa duk da cewa ya san wato munin saban Allah ya san munin da yake cikin ma'asiyatillah da mummunan sakamako da yake samu waɗanda suka doge akan saban Allah duk da ya san wannan ya san kuma mummunan tasiri da gafala take haifarwa ga bawa to amma duk da haka sai zuciyarsa ta rika gaya masa cewa ya dogara da afuwar Ubangiji wato ya sani ai Allah yana da yalwatacciyar afuwa ya dogara da gafara ta Ubangiji ya sani Allah ta'ala mai gafarta laifuka ne sai ta gaya masa cewa ya rika sa rai cikin afuwar Allah ya rika sa rai cikin gafarar Allah duk da cewa zai doge zai dore akan saban Allah yana saban Allah kuma yana tunanin samun gafarar Ubangiji da sauran abubuwa da Ibn Qayyim ya zana mana da cewa suna daga cikin abin da rai ko zuciya take yaudarar dan adam da ita da su wanda sukan sa shi ya manta da jadibin khauf jadibin tsoron Allah to shi ne yake ci gaba da cewa wa kasirun minan nasi yazunnu an law annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu dhanbi waraha hadha bi hadha mala yace da dama daga cikin mutane akwai wanda yake zaton cewa duk irin aikatar da zai yi duk irin laifin da zai aikata idan har yace astaghfirullah zala atharu dhanbi to tasiri ko alamar wannan zunubi da gurbin wannan zunubi da abinda wannan zunubi zai haifar tattare da shi duk sai ya tafi wara hada bi hada zunubin da abinda zunubin ya haifar ya tafi saboda fadarsa astaghfirullah wa qala li rajulun min al-muntasibin ila al-fiqh yace wani mutun daga cikin waɗanda suke jingina kansu zuwa ga ilimi ya taba gaya mun yace ana af'alu ma af'alu ni ina aikata ina yin tabargazata ina yin laifina summa aqulu sai in ce wato bayan yayi laifin sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi 100 marra fada ka sau 100 wa qad ghufira zalika ajma'uhu inna fada ka to an gafarta mu duk irin abin da dai gaba daya ce kama saha alin nabi sallallahu alaihi wasallama yace kamar yadda hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi 100 marra huttat anhu khatayahu wa law kanat mithla zabal albahr wanda duk ayini yace subhanallahi wa bihamdihi sawdari an kankare masa dukan duk kurakuran sa koda kuwa kurakuran sun kai kwatan kwacin kumfar teku yace wa qala li akhar min ahli makka wani ma ya taba gaya mun daga cikin mutanen makka yace nahnu ahaduna idza fa'ala ma fa'ala mu idan dayan mu daga cikin mu ya aikata abinda ya aikata na laifi yaghtasala sai yaje yayi wanka wa tafa bil bait usbu'an ya zagaye daki sau bakwai wa qad muhiya anhu zalika sai ya zan an shafe masa laifin da yayi yace wa qala li akhar wani ma ya gaya mun yace da ni qad sahha an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace aznaba abdun zamban bawa yayi laifi yayi zunubi fa qala sai yace ko wani bawa yayi zunubi sai yace ai rabbi asabtu zamban faghfirhu li ya ubangiji na nayi laifi ka gafarta mu faghfara la sai ya gafarta masa summa makasa ma sha Allah sannan ya zauna lokacin da Allah ta'ala so ya zauna wato bayan wani lokaci bayan wata tazara summa aznaba zamban akhar sannan sai yayi wani laifin fa qala sai yace ai rabbi ya ubangiji na asabtu zamban nayi laifi faghfirhu li ka gafarta mun laifin nawa faghfara la sai ya gafarta masa summa makasa ma sha Allah sannan ya zauna gurgudan abinda Allah ya so ya zauna na lokaci summa azaba zamban akhar sannan ya sake yin wani laifin fa qala yace ai rabbi ya ubangiji na asabtu zamban nahi wani laifi faghfirhu li daka ka gafarta mun fa qala Allah azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya yace alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba bawa na ya san cewa yana da wani ubangiji da yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bihi kuma yake kamawa da zunubi qad ghafartu li abdi don haka na gafarta wa bawa na falyasna ma sha'a haka yaje ya aikata abin da yaso qala ibnu kayyim yace mutumin nan da ya gaya mun wannan hadisi sai yace wa ana la ashukku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ni bana shakkar cewa ina da ubangijin da yake gafarta zunubi kuma yake kamawa saboda zunubi malai ce wa hadha darbu minan nas irin waɗannan mutane qad ta'allaqa bi nususir raja zaka samu ya makalkale wato nasussukan da suka zo na fata wattakala alaiha ya dogara ya saki jiki akanta wa ta'allaqa biha ya makalkale ma wannan wato nusus bikilta yadaihi da hannayensa duka wa idza utiba ala alkhataya wal inhimaki fiha sarada laka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususir raja sai ya rika kwararo maka idan aka zarge shi bisa abinda yake yi na laifuffuka walin himaki fiha da ainihin nitsawa da dumu-dumu a cikin laifin sarada alaka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillah sai ya karanto maka abinda ya haddace na yalwar rahmar Allah da gafararsa da kuma nasussuka da suke nuna fata kyakkyawan fata wajen Ubangiji to wanda nau'i ne daga cikin nau'ukan da Ibnul Qayyim yake cewa zuciyarsu tana rudarsu suna saban Allah kuma su doge akan saban Allah sai su rika yin amfani da abin da yazo na annabi sallallahu alaihi wasallama ko na ayoyin Allah da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama akan raja'i akan kyakkyawan fata da mu'mini zai yi wajen ubangijinsa sai su rike wannan bangaren su ci gaba da saban Allah da tunanin cewa Allah ta'ala ai zai gafarta musu saboda yana da yalwatacciyar gafara. Yake cewa daga cikin waɗannan mutanen akwai wanda yake zaton duk abin da ya aikata, idan ya ce astaghfirullah shikenan magana ta ƙare. Saboda haka dukkan abin da ake yi ma wanda ya yi irin wannan laifi shi an kankare masa, ya dawo ka yau ma waladatu ummuhu, kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi ba so fannin laifi ko kaɗan tare da shi. To akwai waɗanda zuciyarsu take gaya musu haka, saboda haka sai je ta taɓargaza, yanzu ya yi a jima ya ce astaghfirullah, yanzu ya ji a ce astaghfirullah. Saboda haka ba za ka same shi a kan istiƙama ba kodayaushe, kodayaushe za ka sami cikin laifi ne. In ka yi magana ya ce ai ai yana cewa astaghfirullah, Allah zai gafarta masa. Allah ta'ala yake cewa fakhalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in yatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu alam yu'khad 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq wa darasu ma fihi wa ad-daru al-akhiratu khayrun lil ladina yattaquna afala ta'qilun. Ubangiji ta'ala yake cewa fakhalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitaba, sai wasu mutanen banza sune khalf bis kan lab ma khalaf ba, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitab, sun gaji littafi, wato sun gaji ilimi daga annabawan da suka zo musu da shi. Ya'khuduna 'arada hadha al-adna, amma za su rika kama wato jin dadi na duniya da ainihin tarkacen duniya, wato suna bin soyayyen zuciyarsu, suna ruduwa da harka da sha'anin duniya. Wa yaquluna sayughfaru lana, in an musu magana sai su ce za fa a gafarta mana, wato Allah mai gafara ne, gafurur rahimun ne, saboda haka zai gafarta mana. Da haka duk abin da yake na saban Allah ne, idan ya zo shi za su aikata. In aka yi taba su sai su ce sayughfaru lana, wato Allah dai ya gafarta mana, yana laifi amma yana Allah dai ya gafarta mana. Alam yu'khad 'alayhim mithaqul kitabi an la yaqulu 'ala Allahi illa al-haq, ashe ba a riki wani alkawari na littafi daga wajensu ba cewa kada su faɗi wani abu su jingina wa Allah in ba gaskiya ba. Wa darasu ma fi, kuma sun karanta abin da yake cikin wannan littafi, sun gina darinsa. والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تأفلوا جد الله رشية في الخير قوات النسكي لتقوى يزم ذاكو يهم كليبا وتؤمنه تعالى أنا قيا من الشواء متى نبنزا سوني هر كل سكي دوجي وأكن سابن الله أما كما سنة مقال الله ذي غافر تامسو بذاسي توبا توبا تغسكيابا توبا دذاسي والشباب تنانن كوما وابا tubar da za su yi nadama su zubar da hawaye akan abin da ya gabata da gare su na laifuffuka, ba za su yi wannan ba. Kullun tunaninsu kawai ai Allah gafurur rahimun, da sai su ci gaba da sabawa Allah yadda suka ga dama, abin ya zama kamar wasa. To shine malai yake cewa daga cikin waɗanda zukatansu suke rudarsu su manta da asbab da Allah ta'ala ya ajiye na samun rahmat tashi, na samun gafararsa, su manta da waɗannan asbab din, ba kawai Allah ta'ala ce za a gafarta maka ba, ko kuma za ka samu afuwar Ubangiji ko rahamarsa, ya sanya asbab din. Inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, ba wai min kulli ahad ba, inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, waɗanda suke masu ihsani, masu kyautatawa, to waɗannan rahmar Allah tana kusa da su, koda za su yi sa'a, koda za su yi laifi, koda za su saba wa Allah, za su dawo su yi nadama, su yi da na sani, su zubar da hawaye, su ji tsoron abinda suka aikata, sannan su yi alkawari daga zuci, ba kawai da fatar baki ba, daga zuci cewa ba za su kuma koma ba. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Sai ce walladhina idha fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. waɗannan su Allah ta'ala ya sifanta da taqwa kuma su ya sifanta da ihsani to wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wanda in suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu ta hanyar sabawa Allah zakarullah sai su tuna Allah wastaghfaru li dhunubihim sannan sai su nemi gafarar zunubansu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu wastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubi sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ba za su taba dogewa su dore akan abin da suke yi ba alhalin sun san laifi suke annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul li aqma'il qawl wailul lil musirrin wa hum ya'lamu bani ya tabbata ga waɗanda ake gaya musu ba sa ji kamar ana dura abu a mazirari ana zuba ta sama yana fita ta ƙasa haka ake musu wa'azi ya shiga ta kunnen dama ya fita ko ta dama ta gwai ya fita ta dama su ne aqba'il qawl sannan ce wailu lil musirri sannan bani ya tabbata ga masu yin laifi sannan su dora akan abin da suka yi su doge akan laifin alhalin suna sanar cewa laifi suka yi ashe wanda yake muhsini wanda yake muttaki shine wanda idan yayi laifi zai sina yayi laifi zai koma ga Allah yayi nadama yayi dana sani yayi takaicin abin da yayi sannan alkawari tsakaninsa da Allah har abada ba zai kuma komawa ba wannan ita ce tuba ita ce taubatan nasuha da Allah ta'ala ya ce ai tubu ila Allah taubatan nasuha at-taubatun nasuh ita ce tubar da take dauke da ikhlasi wato wacce ta fito daga zuciya ba kawai a harshen abin a fatar baki ba abu da rika fada da fatar baki cewa na tuba Allah ka gafarta mu Allah ka yafe mu amma a zuci yana tunanin gobe ba fa irin wannan ta samu fa da mu za a yi a ransa ya san cewa gobe ba zai kuma wannan ba tuba yayi ba wannan shine tuban muzuru ba taubatun nasuh bace taubatun nasuh dole sai yayi nadama ya ji cewa wannan laifin ya bar shi kenan to koda shedan ya kuma yaudarsa ya kuma dana masa wani tarkon bai ankara ba sai ya ji shi ya fada cikin wannan tarkon ya fada wannan ramin da shedan ya gina masa to har yanzu kofar Allah a buɗe take idan ya sake tuba Allah zai karɓi tubarsa in ya sake nadama yayi da na sani Allah zai karɓi ta ba za a rufe masa kofar tuba ba matukar bai je gargara ba innama at-taubatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu ghafurar rahim wa kana Allahu 'aliman hakima wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما وبنجي تعالى ce idan man tuba Allah yana karbatta ne alladhina ya'maluna as-su'a bi jahala wanda suke yin aikin laifi lokacin da suke cikin jahilci ko suke cikin mantuwa wato shedan ya sace musu tunanin su ya sace musu girman Allah ya sace musu imani domin la ya'si Allah illa jahil a lokacin da mutum yake saba wa Allah to a lokacin gaba daya girman Allah yana fita daga ilimin sa ne yana mantawa ne da girman Allah ya manta da girman Allah azabar ubangiji ya manta da haibar sa ya manta da azabar sa ya manta da rahamar sa sai ya manta waɗannan abubuwa duka shedan ya mantar da shi to sai ya fada wa saban Allah to yana dawowa cikin hayyacin sa ilimin nasa mai sannin Allah da girmansa da martabarsa da girman ƙubarsa da munin saba masa yana dawowa zuciyarsa sai ya faɗa ku sai ya ce ya tuba wannan shi ne amma mutumin da zai yi yana sane sai ya gama sai ya ce ya tuba amma fa ba har zuci ba ƙwaƙwalwarshi tana raɗa masa tana gaya masa zuciyarsa tana gaya masa gobe abin da in ya samu a yi kuma yana jin abin haka yake ko yana tuban amma shi da kansa
akwai wanda yana tuba amma a cikin zuciyarsa yana ganin ba wannan ne na ƙarshe ba, ni ina san sai na kuma, kaga wannan nadamar ba ta kafu a zuciyarsa ba. In nadamar ta kafu a zuciyarsa zai ga ba lokacin da ya tsani kansa irin wannan lokacin, ba lokacin da yake jin haushin kansa irin wannan lokacin, ba gan shi hankalinsa a tashi. To irin wannan ba a cewa Allah ya rufe musu kofa, a'a, wannan kofar Allah a buɗe take, za a karɓi tubarsu, domin Allah ya san gaskiyarsu, ya san abinda suke ji a ransu na damuwa da kuma takaicin da suke ji na sun saba masa da tunanin da suke da shi da ba za su saki ba. To waɗannan Allah ta'ala zai karɓi tubarsu. Da a ce shedan tunda ya riga ya alkawari ya ce ba zai kyale ƴaƴan zuriyar Adam ba sai ya yagi rabansa a ciki, da attakhizanna min ibadika nasiban mafruza wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adana wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ya riga ya ci wannan alwashin cewa sai ya samu ya yagi rabansa, ya yagi rabansa, la attakhizanna min ibadika nasiban mafruza, sai na yagi rabona daga cikin bayinka, wala udhillannahum kuma lalle sai na batar da su, wala umanniyannahum kuma lalle sai na cika musu bukata da gurace-gurace, kuma lalle sai na umarce su sun ainihin ya abin nan tsaga kuhu da abin nan yanka kunnuwan dabbobinsu ta hanyar canfi, kuma sai na sa su sun rika canza halittar Allah. Wannan guri ne ya ci wa Allah guri, kuma Allah ta'ala ya bashi dama, inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun, inna ibadi laysa laka alaihim sultan, bayina baka da wata fawa akan wanda yake da fawa akan su, sune waɗanda suke tawallinsa suka maida shi abokin tafiya. To shedan yayi wannan alkawarin, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. زنزو مسو من بين أيديهم ومن خلفهم تقبن سكوتا باين كوتا أبن سكوتا دامن بيتي تسمى بكوتا قسى سمو لأذابر ألا تكنزو تسمى كوتا زو تقسى نن محل الخسف دي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. Allah ya tashi aiko azaba ko ta sama ko ta ƙasa, to shedan ba zai biyo ta nan ba, dan yana gudun kada ya zo daidai lokacin Allah ya zo je hota azaba sa ta hada da shi. Sai ya ce an yi bari kowa shi ba gaba da baya, amma bai ce sama da ƙasa ba, ma'ana zai ce zai biyo maka kai ta dan adam min kullil jihad min al jihad al arba'a, gabanka da bayanka da yamanka da hagu, kaga duka bangarorinka hudu. Shedan zai ce sai ya kullo baka ta nan, in ya kullo ta nan bai nasara ba sai ya sake wata hanyar, in ya kullo ta nan bai nasara ba sai ya sake wata hanyar. Zaka dan adam shedan yana da wani rabo a jikinsa, baya da isma, in ba wanda Allah ya bawa isma ba su ne annabawa. To dan haka ubangi sai bar kofar tuba a buɗe take, wannan shi ne zai ƙara bakantawa shedan rai, sai ƙara sa masa ɓacin rai da haushi, saboda ya gan koda ya ɓatar da bawan Allah, Allah ya buɗe ƙofar tuba, in ya dawo bawan da yayi nadama Allah zai karɓe shi. Zai so a ce idan ya riga ya ɓatar to ya ɓatar kenan, babu magana dawowa, sai Allah bai bada wannan ƙofar ba. Amma duk da haka shedan sai ya shigo musu ta wannan hanyar, ce ka aikata, ai Allahu ghafurur rahim, sai mutum ya aikata, ce in ka ce ka ce istighfar, kai istighfar. Wannan kofa shedanci, shedan ne yake bude ba wannan kofa dan ya rika dogewa akan laifi, yana san daidai yake. Malam yace abun mamaki ba wai cikin waɗanda suke jahilai ba, ko masu karanan ilimi ko masu karancin ilimi, hatta waɗanda suke da ilimi, wasu sai kaga Allah yana jarraba su da wannan. yake cewa qala li rajulun min al-muntasibin ila al-fiqh, wani mutum wanda ake jingida shi da ilimi, wato malami ne ya san fiqh, amma wata rana yake gaya mun, inji Ibn al-Qayyim yace yake gaya mun, yake cewa ana af'alu ma af'alu, ni abin nan da kaga ina yi wato na saban Allah ina yi ne sai in ce subhanallahi wa bihamdihi 100 marra, sai in yi tasbih, idan na ce subhanallahi wa bihamdihi sau 100 shikenan na tabbata duk an gafarta mu. Kaga wannan malami ne, amma ka duba yadda shedan ya fulo masa ta hanyar ilimin sa, ya ma kafa hujja da hadisi, hadisi ingantacce sahihi yana cikin sahih Muslim, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi 100 marra huttat anhu khataya walau kanat mithla zabad al-bahr, wanda duk ayini yace subhanallahi wa bihamdihi sau 100, annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a kankare masa, za a kakkade masa kurakuran sa, koda kurakuran sun yi yawan kumfatte. Aga wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim, a cikin hadisin sahihain ne, hadisin Abu Huraira, wannan malami sai ya rike wannan hadisin, sai yake hujja da shi akan yin aikata laifuffuka. Abinda zai nuna maka cewa istighfarin da yake ba tuba bane, ga maganar da yake fada, ana af'alu ma af'alu, kaga ba maganar tuba ce ba, in maganar tuba ce ba zai rika fadar haka ba, yace ai da abin nan da nayi ni ina sani, ina sani akwai abin da nake akan kare ni, shi a tunaninsa ya je ya ci gaba da yi, tunda dai yana da wannan wuridin da Annabi sallallahu alaihi wasallam fada ba shi da matsala, inda kowa zai dafe wannan wuridin yayi masa wannan fahimta, to da rayuwa ba ta zauna lafiya ba, sai kowa ya zama macuci, mutum ya yi ma kuɗi ya ha'ince ka, ya yi maka fa wannan, ya damfare ka, ya yi maka kazafi, ya maka yarfe, ya ce ai ana af'alu ma af'alu, saboda an ce a kankare min zunubaina koda sun kai kumfance ku. Ibn Battal a cikin sharhin Sahih Bukhari karkashin wannan hadisin yake cewa wasu malamai sun yi bayani suka ce hadhihi al-fadail, irin wannan falala da tazo, allati ja'at anin nabi sallallahu alaihi wasallam, irin wannan falala da tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, da cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi 100 marra ghufira lahu wa ma shakala, hada ire-iren waɗannan aurat, waɗannan zikirran da suka zo da irin wannan lada, yace inna ma hiya li ahli sharafi fi ddini wal kamali fi at-tahar wa at-taharati min al-jara'im al-'idham, yace wannan tana samuwa ne ga waɗanda suke da mutunci a addini, masu mutunci a addini, waɗanda suke da kamala, suke da tahara daga manya-manyan laifuffuka, ba waɗanda suke kunduma manya-manyan laifuka ba, sannan kuma suna faɗar wannan suna cewa an gafarta musu. Yace wala yadhunnu anna man fa'ala hadha wa asarra ala ma sha'a min shahawatihi, kada mutum ya rika zaton cewa in ya aikata haka sannan ya ci gaba da bin soyayyen zuciyarsa, wanda haka dinallahi wa hurumatihi, yake ta alfarmar addinin Allah, annahu yalhaqu bis-sabiqin al-mutahharin, cewa shi ma zai kai matakin waɗanda suka yi fintinkau, Allah ta'ala kuma ya tsarkake su, wayanalu manzilatahum, yanzu cewa shi ma zai samu matsayinsu, bi shikayati ahrufin laysa ma'aha tuqan wala ikhlasin wala amal, yace kawai dan ya faɗi wasu haruffa tare da cewa babu wani tsoron Allah, babu ikhlasi, babu wani aiki tattare da shi, ba tsoron Allah, ba ikhlasi, ba aiki, da ya faɗi waɗannan haruffa yanzu cewa shi ma martabarsa za ta kai martabar wasu mutane da suke sun yi fintinkau, mala yace kada mutum ya zaci haka, yace ma azlamahu li nafsihi man yata'awwalu dinallahi ala hawa, ba mutumin da yake tutar kansa kamar wanda zai rika fassara addinin Allah akan san ransa, zai rika fassara addinin Allah akan sarransa. Wannan shine bayanin da Ibn Battal ya a karkashin wannan hadisi, kuma Zurqani ya dauko shi shima a cikin sharhin sa da yau muwadda, haka nan Sana'ani ya dauko maganar kuma har ma ya karfafe ta, yace fadar Allah ta'ala da yake cewa am hasibal ladina ishtarafu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat, yace za ta karfafa wannan magana. Yanzu waɗanda suke aika aika za su yi tsammanin cewa shikenan za mu sa su daidai da waɗanda suka yi imani suke ayyuka na kwarai, wannan ba zai yi ba. Amma ya hukuncin da suke yi yayi bude, Allah ba zai hada su su zama daidai ba. Don haka abinda ake nufi da mutum ya faɗi wannan kalmomi shine ana nufin mutumin da yake mai kula da addinin Allah, mai kiyaye mutuncin addininsa, mai kiyaye alfarma ta addininsa. To koda kuwa zai aikata wani abu wanda yake na laifi, Allah ta'ala zai kankare masa laifuffukansa da irin waɗannan azkar da zai yi. Amma ba wanda zai ɗauki addinin Allah gangan ba, bai ɗauke shi gaske ba, ya ɗauki addinin Allah gangan ya riƙa yin abin da ya ga dama, kawai ya ce ai akwai wasu wuridai, da wannan ne aka lalata mutane da yawa. Sai a ce ka zo a baka wani wuridi, ce ga wani zikiri, shi ga tarin zikiri ne, zunubi yake sassaƙa, in baka zunubi ma to zai sassaƙi ladanka. Saboda haka dole shi yana buƙatar in ana yin shi a rika tabka laifuffuka, saboda ya samu abin da zai sassaƙa. An yi wannan, saboda haka kaga sai tarbiyar musulmi sai ta lalacewa. To yana da gatarin wuridi, yana da gatarin zikiri, gatarin zikirin dan aiki yake yi ba ka kautawa, matukar za ka yi shi zai yi aikinsa. Saboda haka dole aje masa abin da zai aiki a kansa, in babu to zai taɓa ladanka. To kaga ya za ka yadda, saboda haka sai ka ga mutane ana tabka laifuka, saboda yana da wani rudi da zai yi da daddare zai sassake laifin da ya yi da safe ya dawo ba shi da komai. Malam ya ce wa qala li akhar min ahli makka, wani daga cikin mazauna makka ya ce mun, nahnu ahaduna idza fa'ala ma fa'ala, mu mutanen makka din da ka gamu idan ɗayan mu ya tabka aikar sa, izzata sala sai ya je gida yayi wanka, wa tafa bil baiti usbu'an ay sab'atan, sai ya zagaye ɗakin Allah sau bakwai. Da ya zagaye ɗakin Allah sau bakwai, wa qad muhiya anhu zalika, yana gamawa duk an kankare masa. Haka sai ya ci gaba da sabo, saboda ya takaddasa fiyo babu wani laifi, kawai ya je ya dawa bi shikenan. Yanzu akwai waɗanda suke tafiya hajji saboda an ce man hajja fa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu, anan ya ci haram, ya ci dukiyar mutane, ya zalunce su, ya daddanne al'umma haƙƙin su, sai lokacin hajji ya je ayi ta tura tura da shi sai ya je, saboda tunaninsa in ya je ya dawo raja'a ka yawma waladatu ummu, ya dawo kamar yau wasu ta haife shi, kamar jaririn da aka haifa yanzu ba shi da wani laifi, to shi haka yake. Saboda haka sai ya sake ibar wasu, kuma sai wata shekara aje a kankare masa. To kaga wannan an maida addinin Allah gangan, an maida shi wasa. In haka za a yi rayuwar ba sai daɗi ba, kai ma ba za ka ji daɗin ta ba, don kowa na iya zaluntar ka, ya ce ai shi ke da innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at, idan na cuce ka na je na yi raka'a biyu shi kenan an yafe min abin da duk na yi. Malam ya ce wa qala li akhar, wani ma ya ce da ni, qasaha an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama, annahu qala, annabi ya ce aznaba abdun dhanban, wani bawa yayi laifi yayi zunubi, fa qala ya ce ay rabbi asabtu dhanban faghfir li faghfara la, ya ubangiji nayi laifi ka gafarta min, sai ya gafarta masa, thumma makasa ma sha Allah, sannan ya zauna tsawon lokacin da Allah ya so ya zauna, thumma aznaba dhanban akhar, sannan ya sake yin wani laifin, faqala ay rabbi asabtu dhanban, yace ya ubangiji na nayi wani laifi, faghfir li ka gafarta min, faghfirhu li ka gafarta min shi faghfarahu la ya gafarta masa wannan laifin thumma makasa ma sha Allah sannan ya sake zama wani lokacin da Allah ya so ya zauna thumma azraba dhanban akhar sannan ya sake wani laifin fa qala ay rabbi asabtu dhanban ce ya ubangiji na nayi laifi faghfirhu li ka gafarta min wannan laifin fa qala Allah azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya yace alima abdi bawana ya san anna lahu rabban yaghfiru dhanba yana da ba yana da ubangijin da yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bihi kuma yake kamawa da wannan zunubi qad ghafartu li abdi falyasna ma sha na gafartawa bawana don haka ya aikata abin da ya ga dama qala shi bai ga abun wannan hadisin sai yace inji ibnu al-qayyim wa ana la ashku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ba haka ni ba da shakkar cewa ina da ubangijin da yake gafarta zunubi kuma yake kamawa da shi wato tunda ya yarda da haka shikenan zai ci gaba da saba masa to kaga shi ma wanda zai karanto wannan shi ma Allah ya bashi wani abu na ilimi saboda haka sai ya fake akan nassi na raja'i wanda zake sawa bawa kyakkyawan fata wanda muka ce da ar-raja da al-khawf a hada suke wancan satin mun yi magana su ne fuffuken da suke daukan bawa cikin tafiyarsa zuwa ga Allah fi sayrihi ila Allah fuffukan da suke tashi da bawa su ne al-khawf war-raja ya rika jin tsoron Allah ya rika fatan rahmarsa yana tsoron azabarsa yana yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba suna jin suna fatan rahmarsa kuma suna tsoron azabarsa yad'una na khawfan ragaban wa rahaba suna bauta mana ragaban wa rahaba suna fatan rahamanmu sannan kuma suna jin tsoron azamanmu khawfan wa tama'a suna tsoro sannan suna kwadayi da tajafa junubun anil mazaji yad'una rabban khawfan wa tama'a to wannan sure fukafukan da suke daukan bawa a tafiyarsa zuwa ga Allah idan ya rasa fifike daya to ba inda zai iya tafiya ba inda zai tashi ya zama nama ga shaidanu idan galaba anhu janibul khawf bangaren tsoro yayi rinjaye babu bangaren fata shikenan sai ya zama nama domin in tsoron ya cika zuciyarsa to sai ya ga cewa to kada yayi bi babu ba nan ba can ya riga ya firgita an razana shi cewa rahmar Allah din nan kai ya sare ba shi to sai ya ga to can bai ci ba nan bai ci ba ba zai yiwu ba kaga shaidan ya samu nama shikenan sai ai ta damawa da shi anan tunda ya riga ya fidda rai daga can wani ya rubuto min a bana wurin tafsiri yana cewa akwai 'yan dabar unguwarsu sun addabe su suna ta kashe-kashe ce to shugabansu yake gaya min shugabansu ya ce shi ya san ma dan wuta ne shi ya ce shi ba aljanna saboda haka shi ya san kawai shi dan wuta ne har yanzu na ce to wannan me zan gaya masa kenan daman abinda zan gaya masa ya ji tsoron wuta ya so aljanna to ya ce shi ya san ba shi a aljanna kuma sai ya shiga wuta to kaga bai ban ma abinda zan gaya masa ba kuma daman waɗannan abubuwa biyu su zan tsoratar da shi ya ji tsoron azabar Allah ya yi kwaɗayin rahmar Allah to shi ya ce shi kawai ma ya san shi dan wuta ne to kaga wanda shi ɗaya riga ya gama da shi fuffuken ɗaya ya kai ya fita fuffuken raja saka ba a san janibin khawf ya yi rinjaye in ka rinjaye da janibin khawf shi kenan kamar mutumin da ya kashe rai 99 ya zo na neman a yi masa fatawa zai iya tuba aka nuna masa jahili mai bauta wa Allah amma jahili ya dube shi ce ina ya za a yi ka tuba ka yi wannan kisa tun 99 ai ba maganar ka tuba ya ce to in ba tuba sai karasa da shi shi gare ya cike 100 a samu cif-cif babu wani gibi to kaga ya sa masa ya gallaban masa janibin khawf shikenan sai ya ci gaba da laifinsa saboda haka ba a san janibin khawf ya rinjaye janibin raja shi ma ba a san ya rinjaye ka riƙa jin kawai kai sai ka shiga aljanna duk wani yake cewa shi ya tabbata sai ya shiga aljanna ya ga wani na addu'a yace me kake roƙo yace gafarar Allah kuma Allah ya bani aljanna yace haba ni wannan na san na sai an ga tunda har na ganna a masallacin manzon Allah ai kawai ka roƙi lafiya ka roƙi tsawon rai ka roƙi kuɗi waɗannan ukun kawai zaka roƙa to kaga wannan shi ba shedan ya riga ya sai shi ya gama da shi ya karya masa janibin khauf ya zallaba masa janibin raja saboda ka yace abu uku kawai duk inda ka je a Makka ko Madina uku din nan su zaka roƙa tunda ka ganka anan kawai ai ka san kai ma da aljanna ne in ba da aljanna bane me zai kaka nan ya manta su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul anan suke sallah su bayan manzon Allah ma suke sallah bayan manzon Allah suke sallah amma ai wuta ne saboda ka shigowa nan da sallah anan ba shi ne ya da mutum ya shiga wuta ba inda haka ne da su Ubay ibn Salul da sauran munafukan da suka rika mun manzon Allah ai suna zuwa masallaci Allah ya faɗa wala itu na salata ai kaga suna zuwa kenan illa hum kusala to saboda haka dole waɗannan janibin biyu su abin in malami ne zai karantar lokacin da ya ga al-khawf ghalaba ala an-nas sai ya karantar da su a hadithun raja dan a samu tawazun a samu balance idan ya ga al-janibin al-raja yayi yawa yayi rinjaye kawai an riga an raja'a kawai an saki jiki kawai ayi mu tsarkaka ne to sai ya karantar da su janibul khawf to sai a samu balance wannan shine abin alqur'ani ya karantar da mu kamar yadda wancan satin din muka faɗi ayoyi da suke nuna haka Allah ya hada wannan da wannan kafiru dhanbi wa qabilu tawbi shadidul iqab inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim labbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa al'azabul alim haka yake hada janibin uquba da kuma janibin rahma domin kada wanda ya rinjaye wannan ka san akwai wannan to sai ka tafi a miƙe idan wani abu ya shedan ya sa kai tintibe ka tashi ka fadi to sai ka tuno janibin raja sai ka tashi sai ka sare sai ka kai tafiyar taka sai ka kai abin nan sai ka kai manufarka wannan shine koyarwar musulunci to amma waɗannan sai su rike janibin raja su manta da janibin khawf akwai wani lalata yake da yara idan ya aka kawo masa gashi shi mai ilimi shi malami shehi ne sai ya ce kaga annabi ya ce laulam tuzlibu la zahab Allahu bikum wa ja'a bi qaumin yuzlibuna wa yastaghfiruna fa yaghfiru Allahu lahum annabi ya ce da fa ba ku zunubi da sai Allah ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutanen da suke zunubi sai yi zunubi su nemi gafara Allah ya gafarta musu ce to kaga zunubin nan Allah yana san shi har ma yana cewa in ba mu yi shi zai halaka mu saboda haka ka bani haɗin kai mu yi zunubin nan dan mu yi nemi gafara Allah ya gafarta mu dan haka yake so to kaga wannan ya ɗauki hadisi ya sa shi a inda ba nan ne mahallinsa ba inda Allah ce yana son zunubi zunubi baya daga cikin abinda Allah yake so abinda Allah yake so shine imani da takawa da tsoransa amma idan wani abu ya faru abinda ake nufi da wannan hadisin ana nufin Ubangiji ta'ala ya sifantu da siffar gafara da rahama da afuwa sifofinsa ne to dole a samu asaru sifatillah asari na sifofin Allah a cikin halittarsa don haka ya halicci mutane da yiwuwar su yi laifi saboda sunayensa da sifofinsa su tabbata a aikace inda a ce mutane ba sa laifi sifofin Allah ba za su tabbata ba ya za a san Allah gafurun ne rahimun ne afuwun ne kowa ba ya laifi ba yi masa ko ba ya za a gane afuwun ne gafurun ne saboda haka kudin nan a tare da ku ne waɗannan sifofi za su bayyana na Ubangiji wannan zai yi laifi ya nemi gafara wannan zai yi laifi ya nemi afuwa wannan zai kaza dan kuma sifofin Allah sai su rika bayyana to da a ce ku din nan kaman mala'iku kuke, to da Allah ya kawo wasu wanda su za su bai so Allah za su bayyana a ciki, wannan shine abin da ake nufi, ba wa ana cewa ku je ku yi laifi bane. To shine nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadar cewa bawa idan yayi laifi yace ya dawo yayi nadama, ay rab asabtu zamban faghfirhu li faghfara la, yayi laifi ya dawo yayi nadama ya nemi gafarar Allah, Allah zai gafarta masa. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusih la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ubangiji ya ce ya ku, ka ce ya ku bayina, la taqnatu min rahmatillah, kada ku fitar da kauna daga rahmar Allah. Allah ta'ala yana gafarta zunubai gaba daya, ma'ana yana karbar tuba. Wannan ayar ayatul tauba ce, aya ce da take maganar tuba, ba daidai take da waccan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ba, waccan ayar istighfari ce, ayar gafara ce, amma wannan ayar tauba ce. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ay liman taba, saboda haka shirka ta shiga ce, ita shirka kawai istighfari ba ta baya kankare ta, don Allah ce wa yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, saboda haka gafara a wannan ayar tana nufin tuba, saboda haka aya ce da take magana akan tuba ba akan istighfari ba. Kalmar istighfari tana zuwa da ma'anar a sitirta maka laifi ai maka afuwa, tana zuwa kuma da ma'anar tuba, ka ce Allah ya yafe min na tuba, kamar yadda wannan hadisi yake, shi ma wannan yana maganar tuba ne. To ƙarshen hadisi yana cewa qad ghafartu li 'abdi falyasna ma sha, anan kaga mai mugun nufi sai ya fassara shi da cewa ka je ka yi duk abin da ka ga dama, wanda kuma ba wannan ba ne, ba wannan ake nufi ba. Alarmin shi kenan, Allah ya ba da umarni ga bawansa saboda zai nemi gafararsa ba ya je ta yin laifi. A'a, abinda Allah ta'ala yake nufi a nan, bawa ya saki jiki da Ubangijinsa, kada ya rika jin cewa Allah zai toshe masa rahamarsa. Shi daidai yake da fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Umar, وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. Me ya sanar da kai ya Umar cewa la'alla Ubangiji yayi tsinkaye zuwa ga mutanen Badar, ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku. Wannan ayar ba tana nufin duk abin da mutanen Badar suka yi daidai bane, inda a ce ba wannan hadisin ba yana nufin duk abin da mutanen Badar suka yi daidai bane, inda a ce haka ne to da Hatim ibn Abi Balta ba za a zarge shi ba, da tun farko ba shikenan ba za a zarge shi ba. Amma gashi sakutum saboda shi Allah ta'ala ya saukar da jan kunne, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a min dun tulquna ilayhim bil mawadda, Ubangiji ya saukar da aya su kutum saboda shi yana hana su da su yi irin aiki, mu'minai su yi irin aiki irin da Hatib ibn Abi Balta, illa iyaka Allah ya gafarta masa saboda bima sabaqat lahu min al-husna, babban aikin da yayi sai zaman laifin da yayi, wannan ayyukan alherin da yayi na baya ya dame laifin. Al-ma'u idza balagha al-qullatayn lam yahmil al-khabath, wannan shi ne abin da ake, shi yasa babu inda wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Badar ya fahimci ayar, ya fahimci maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'anar ya je laifi, sai ya kasance masu sun kuwa tsoron Allah. Ka duba yadda sayyidina Umar ya rika jin tsoro har zuwa yake gurin Huzaifa yana tambaye shi, shin Annabi ya sa ni cikin munafikai, ka ji ya faɗi sunana? Ya ce ban ji ba, kuma da bayan ka kada wani ya sake dawowa. La uzaki ba'daka ahada, me yasa yake jin tsoro tare da cewa gashi ya je Badar, gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bishara da aljanna, saboda janibin khauf yana aiki, bai gallaba janibin raja ba, janibin khauf bangaren tsoro shi ma aiki, wannan fiffiken yana nan da ransa, yana nan lafiyar salau, don haka dukkan wannan al'asharatul mubashshirina bil janna, al'asharatul mubashshiruna bil janna, goma din nan da aka yi bishara da aljanna, banda su ma da wasu da aka yi musu bishara da aljanna irin su Bilal, ba a taba jin cewa sun saki jikinsu sun yi ta'asa ba da cewa ai su alalance dan aljanna, sai zama da sun fi kowa zage dantse wajen tsoron Allah, wajen bautarsa, wajen ibada, wajen neman yardarsa, wajen neman yardarsa. Sayyidina Abubakar addu'a yake, ya Ubangiji, in ka rubuta ni cikin ƴan wuta ka goge ni ya Allah, ka sa ni cikin aljanna, dan kana cewa Allah ta'ala yana cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ka duba Sayyidina Abubakar, amma roƙon Allah yake in an sa shi cikin wuta a goge shi, yana neman alfarma. To da a ce za a saki jiki, waɗannan sai kamata su ji jiki, an musu bishara daga bakin da baya ƙarya cewa su ɗan aljanna ne, amma kuma sai suka fi kowa da garta da tsoron Allah. To ashe kaga irin waɗannan nusus ba wai suna nufin shi kenan an ba da lasisi a ji ayi abin da aka ga dama ba, to amma miyagun malamai sai suka gaya wa mutane, sai su rika nuna wa mabiyansu cewa wannan yana nufin cewa tunda dai har kuna waɗannan aurat din shikenan ku je ku yi abin da kuke so. Wala yace wa hadha darbu minan nas qad ta'allaqa bi rususir raja, irin waɗannan mutane haka samu sun rataya sun rike nasussuka da suka zo na raja'i, na fata, na sa kauna, na sa rai da rahmar Allah, wattakala alaiha, sun saki jiki akai, wata'allaka biha bikiltaya dai, ganshi ya rike waɗannan nasu da hannayensa biyu. Wa idha utiba ala alkhataya wal inhimaki fiha, in aka zarge shi akan laifuffukan da yake yi da ainihin yadda yake nutsuwa a cikin wannan laifuffuka, yake nutso a cikin wannan laifi, sarada laka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususar raja, sai rika karanto maka, ya rika jiro maka abinda ya haddace na yalwar rahmar Allah da gafararsa, ya rika karanto maka nasussuka na raja'i, ba zai tuna cewa akwai kuma nasussuka na ukuba ba, ba zai karanto waɗannan ba, sai ya rufe ido ya daina ganin waɗannan, sai waɗannan ya rika gani da ido ɗaya. To wala yace waɗannan rukaddu ne, zuciyarsu tana gaya musu ƙarya, saboda haka dan su ɗore su doge a cikin laifinsu. A karatuttukan da za su zo, mu zo gaba, malam zai ci gaba da kawo misalai na waɗannan ruɗaɗɗu masu ruɗar kansu, suna ganin abin da suke yi daidai ne, ko suna ganin sun riƙe wani abu wanda yake mai ƙarfi, wanda zai zama musu uzuri, zai zama musu garkuwa, tare da cewa ba haka ba ne, da shi ne zai zama darussanmu na gaba insha Allahu, bayan dawowa daga hutun sallah, wanda zai zama shi ne darussanmu na ƙarshe, sai kuma bayan sallah insha Allahu, kamar yadda idan lokacin yayi za a sanar, kamar yadda aka saba lokacin dawowar mu yayi. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladansa, abinda muka kuskure Allah ya fi mana, Allah ta'ala ya karbi ayyukan mu, ya fi mana kurakuran mu, wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wanda ya ce mai ingancin hadisin da yake cewa la akulu muttaki'an, hadisi ne sahihi da yana cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana cewa ba na cin abinci ina a kishingide. Sannan ya ce mai hukuncin cin abinci a kishingide, makaruhi ne cin abinci a kishingide, makaruhi ne, abinda ya kamata shi ne ya zauna ba a kishin gida ba. Zaka ce haramun bane, saboda nassin ya zo ne da sigar fi'ili, annabi baya yi, amma ba yana nufin cewa duk abin da bai zo da sigar hani ba, ya zo da sigar fi'ili, to wannan baya nuna haram, amma aƙalla yana nuna karhancin yin hakan. Wanda ya ce assalamu alaikum, tsarin da mutane ke yi na gidajensu bayan ginin asali, kuma suna kange wa makotansu, malam yaya matsayin hakan a musulunci?
ya halatta tambaya ta biyu ya halatta in amshira go bashi in yi layya koko tambaya ta farko duk abinda zaka cutar da makocinka haramun ne ko menene zaka yi makocinka ya cutu da wannan to haramun ne kai shi saboda haka ga asalin haƙinka kuma sannan ka tsara ta yadda makocinka zai cutu wannan ka aikata haramun ko shakka babu a tambaya ta biyu maganar cin bashi a layya ba za a ce layyar ba ce ba layyar ta yi sai dai ka kallafa wa kanka ka dora wa kanka ka matsa wa kanka abinda Allah bai matsa maka ba layya ba wajibi ba ce layya sunna ce mu'akkada amma magana mafi rinjaye cewa layya ba wajibi ba ce wanda yayi yana da ladan wanda suka yi layya wanda bai yi ba kuma ba a cewa yayi laifi to bare kuma baka da kudin da zaka iya yi wa kanka amma in har ka ga zaka iya cin bashin ka sai ka yi layyar ka tayi ba wai ba ce ba sai mutun da kudin bashi ne wanda yace kwanaki kai bayanin rashin halaccin yin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati idan aka ambace shi ana cikin yin sallah to ya halatta a yi masa salati idan liman ya ambace shi yana cikin huduba masu sauraro za su iya yi masa salati huduba ba daidai take da sallah kamar yadda muka faɗa sallah af'alun ne da hay'atun da waye makhsusa af'alun ne da aqwalun da hay'a makhsusa an riga an kebance me yayi ake so kai a wannan guri a wannan komai an faɗa abin da huduba abinda aka hana shi ne kai surutu kai hirar dan uwanka kai magana dan uwanka sauraka dan kai wa annabi salati a ranka ba sharadi bane sai ka daga murya sallallahu ka faɗa iya abinda zaka ji yadda kanka wannan ba komai ba zaka kiyasta wannan da wancan ba sallah ta sha bamban da wanda yake zauna yana sauraron hudu ba shi ma kuma kai yadda ba zaka cika guri da abin nan ba kai iya wanda zaka ji yadda kanka ko kai a ranka a sirri ba sai ka bayyana ba to shi ko wannan magana yake cewa ran shi yana baci duk sanda yake sauraron wata kafar yaɗa labarai suna magana akan abubuwan da suka shaɓa wa shari'ar musulunci kamar suna tattauna ƴancin mata ko ƴancin yara da sauransu sai to ransa yana ɓaci yana matuƙar ɓaci ya zai yi ka daina sauraro ba ƙur'ani ba ne a yi alƙur'ani shi aka ce ka saurara amma ka san ka saurara ranka ɓaci zai ko ba za ka yi hana su ba to don me za ka saurara da sun fara ka kashe ka tashi ko kana ɓata batin ranka ko kana jan wutarka kana ƙona dukiyarka kuma ranka yana ɓaci me ya zafi haka kama wani lazimi kama wani zikiri za ka yi saurara saboda kana da wata hanyar da za ka yi kai bayani kai martani shi ka saurara in kuma kaga cewa ranka yana kuna tana ta farfasa yadda kake faɗa shi kenan sai ka daina sauraro ka samu ta abu da kake da yanci ka kama makunnin rediyo ka shi kenan fa ka kashe fa shi kenan wanda zai bi ka ya ce sai ka ji ai duk abinda ka fi karfinsa to ba damuwa ba ce damuwa shi ne abinda ya fi karfinka amma duk abinda kai ka fi karfinsa to ka kasa cikin damuwa sannan ya ce ya fara jin wani kasir na marigayi Sheikh Jafar Allah ya ji kansa yana bayanin wani lokaci da zai zo ana kiransa ayyamus sabri to ya ce bai yana jin kasir din ya kare saboda haka shi hannun zai ji cikakken la a masa cikakken bayani akan kwanakin waɗannan kwanaki ne waɗannan kwanakin da kake ciki gashi na yanzu muna magana wani kana jin abin da zai makanta maka rai ba yadda za ka yi wannan shi ne ayyamus sabri ɗin a zalunce ka a cuce ka kuma a hana ka kuka ba yadda za ka yi sai dai ka yi haƙuri ka danna abin ka cije sannan ga abubuwa na sha'awai da suka cika duniya ko ina ka waiwaya mazahir ne na saban Allah kuma ƙoƙari ake kai a kaɗa kanka kai ma a jawo ka cikin wani saɓa in ba ka yi haƙuri ba haƙurin anan ba wai ana nufin kullum an kai faɗa haƙuri ana nufin akan a haƙuri hatta alal ala ba'a dama haƙuri iri uku ne ka yi haƙuri
ala ta'atillah, sabru ala ta'atillah, kai hakuri kai wa Allah da'a, duk komai rinzi ka san zaka koyi yadda zaka bauta wa Allah, ka bauta masa jaman huffatil janna bil shahawat wa huffatil nar bil makarih. Aljanna sha'awoyi ne suka zagaye ta, abinda makare ne suka zagaye ta, nar kuma sha'awoyi. Sauraka sai kaga abubuwan bacin rai, wannan hanyar da zaka bi ranka yana bace, ita ce hanyar aljanna, wacce kuma hanyar sha'awa ita ce hanyar wuta. Sannan akwai as-sabru an ma'siyatillah, kai hakuri ka jure ka sabawa Allah, za ka yi ta ganin abubuwan da za su yi ta jan hankalinka, za su ta rudarka, za a yi ta kokarin yadda za a yaudare ka, to kai ta juriya kana tirjiya kana hakuri. Sannan as-sabru ala al-aqdari al-mu'lima, abubuwa na masu zafi masu ciwo da za ka rasa ka samun ka, kai hakuri. To ai babu lokacin da dan adam yake cikin wato jarraba irin wannan lokacin, dukkan waɗannan abubuwa haɗa suke, ga makarih, ga shahawat, ga kuma alamul al-aqdarul mu'lima din, to kai hakuri ka jure ka bautawa Allah a cikin irin wannan yanayi, su ne ayyamus sabr din da ake magana. Saboda kana cikin su dubu dubu ba sai an gaya maka su ba. Allah ya ba mu ikon jurewa. Wanda yana maganar sunnar da ta zo cewa idan musulmi zai yi layya, to kada ya cire a kai fasa har sai ya yi. Ya ce to wanda kuma bai cire din ba, har bai yi aski ba, har kuma watan Zulhijja ya tsaya kuma zai yi layya, to ya zai yi, kuma ga suna son gyara, to ai daman sai wanda yake son gyaran ne daman zai cire. Wanda ba ya son gyara akwai abin da zai yi aski, wanda akai fasa take son gyara ai shi ne zai yi, to sai aka ce kai cire. Amma dama wanda ba sa son gyara ne mai zai cire? Saboda ka kai din irin kadin ake gaya wannan maganar ba wani ba, ka san cewa wanda shi ya gyara ake gawa, wanda bai gyara din ba har lokacin ya shigo, to kada ya gyara sai ya hakura, ibada ce. Sai kuma magana da yayi ta kungiyar tsofaffin kiristoci, sun ce ba za su sake saban dan arewa ba musulmi, kuma musulmi wasu sun ce ba za su sake zabe ba, saboda in sun zaba ba a ba su abin da suke so, to yaya yanzu ya za a yi? To sai ka jira lokacin yayi, wanda riga abin da ka jira ka ga in lokacin yaya za a yi. Sai wanda da yake cewa matsayin mamu bayan liman, yana bin liman a tahiyar karshe, liman ya yi sallama shi kuma bai gama salati da yan addu'o'insa ba, to ya zai yi? Zai hakura ya bi liman ko ku a'a zai dakata sai ya gama? A ka'ida inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi, fa idza kabbara fa kabbir, wa idza raka'a farka, wa idza sajada fa idza qala sami'a fa qulu rabbana wa lakal hamd. Duk abin da yayi ka bi bayan shi, in yayi wannan kai, in yayi wannan kai, saboda in yayi sallama sai kai sallama, ka samu ka karanta ba, ka samu ka karanta ba, sai kai sallama. Da shi ne dokar da aka baka matukar kana tare da liman, kanka ce kai baka gama naka ba, saboda haka sai ka gama abin da ko da za ka gamsa haka liman, duk an yi sallama kuma sun fara tasbihi shi yana ta jihar bai gama ba, to kaga in zaman kanka ke mai kaka bayan liman, ka zauna kai kayanka a natsi yadda kai kake son kayanka. Saboda in kana bin liman inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bi, abin da yayi kai, abin da yayi kai. Waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu, da fata abin da muka yi daidai Allah ya fi mana, Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure, Allah ya fi mana. Sai kuma bayan hajji in Allah ta'ala ya kai mu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.